أعوذ
Yeah.
Thank you. yace domin duk wanda kake so duk abin da kake yi da ke ba haka bane wanda saboda bala'i sama da shi ba sai wala ka ga wani da sama da shi ko ba ana haka ba me ya kawo saboda sananin soyayya to sananin soyayyar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ga ya kai ka ga duk abin da manzon Allah yake shi ka daga cuta sai ka bi wannan abu ka ga cikin ushabu kenan amma ba haka ba ba ruwan Allah da cewa kana son ainihin manzon Allah yace kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah sai ke to ku biyo ni manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to in kuka bi ni wannan sai Allah yake menene yuhibbukum Allah Allah zai so wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai gafarta muku dhunubanku duk sanda aka ce kai Allah na san ka ai shikenan komai ya kare ka san ba za ka huta ba ke to kaida kwaya daya ce kawai Ibn Kathir a cikin tafsirin yace duk wanda yace mana yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ga yana bin sunnar manzon Allah shikenan amma kana yi wa manzon Allah raddi kana wa sunnar shi karan tsaye ana fada da kai saboda sunnar manzon Allah kana kaurace wa sunnar manzon Allah kana gaba da wasu kana kin bin sallah saboda ana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abushinka kaje dan wanzan ya tsaga ka ahlus sunna Allah ba zai karbo wannan sunan naka ba ina fata an gane to mun ga saboda tsananin kaunar manzon Allah manzon Allah yace aya ta sauka ayi sadaka ayi sadaka yace sai mu tafi kasuwa kunna nu hamilu ala zuhurina sai mu je mu rinka dako a bayan mu faja'a rajulun fatasaddaqa bi shay'in katiri sai wani mutum ya zo da dukiya mai yawa sai ya bayar da sadaka faqalu sai munafikai suka ce mura'in ai wannan riya ne kawai wani abu ne ai ya ba dan riya ne kawai ba dan Allah yayi ba waja'a rajulun akharu sai wani mutumin kuma ya zo wata sadaka da sa'i sai ya sadaka da sa'i guda mudunnabi hudu kenan ko irin wanda ake bawa zakafi da kai sai kawo faqalu sai munafikai suka ce inna allaha la ghaniyun an sa'i haba haba Allah ya fi karfin sa'in wannan ne bai da wannan kuma kai munafikai ba yadda ba da zaka kafaran da musu rai wannan ya kawo da yawa kun ce ba dan Allah ba to da wannan ya kawo sai ku ce a wannan excellent wannan dan Allah yayi sai kuma suka ce haba mai Allah ne da wannan sa'i guda rasa abin da zaka bayar sai ta fi hudu fanazalat sai aya ta sauka allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina wadanda suke zinte suke gulma suke nuna wadanda suke yin da tawwi'ina sadaka tsakanin su da Allah daga cikin mu'minai wadannan mutane Allah yace wallazina la yajiduna illa juhudahum kuma su wadanda suka bayar da sadakan nan din babba abin da suke iya bayarwa su samu sai abin da iyakar kokarin su kawai shine suka kawo amma kuma an rena musu na farko allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat munafikai da suke zindan mu'minai masu bayar da sadaka ababa ta tabbata gare su wallazina la yajiduna illa juhudahum su wadannan da ake zinde din nan su ne wadanda ba abin da suka iya suka samu sai kokarin su kenan kuma an rena musu to mahallin shahid anan shine mujahada sun yi iya kokarin su sun kawo amma an rena shi yasa aka ce duniya da wuyar zama in kai kirkin baka tsira ban kai rashin kirki baka tsira duk yadda kai ba yadda ba kai sai an yi surutu akan ka shi yasa duk sanda ka fahimci haka ko to ka dauki ka'ida qur'aniya kwaya daya da Allah yake cewa fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikina ko jahilina ko anil jahilina ka sa gaba ka tafi ka bi inda aka umarce ka ka kauda kai game da abin da jahilai wawaye suke yi Allah yake inna ka faina kal mustahzi'in min isa mu dafi maka masu izgilanci ka ci gaba da harkokin ka kawai ina fata an gane Allah ya shirye da mu surati tauba aya ta 79 muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka ruwaito wannan yace hadha lafzul bukhari wannan lafazi na bukhari ne wa nuhamilu zai bayyana yadda wasalin wa kun san asalin abin da ya faru asalin waɗannan littafai asali Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Matani da duk mu faɗinan in zan zamanin da ba a wasali saboda malaman ko da ba Laraba bane sun kware da Arabiya
kafin su fata ma'anar za ta yi wahala. To daga baya aka dawo aka wasalce. To da aka zo wasalin nan, wannan malami sai yace ni da malami na ya tashi karantar da ni karma kaza kaza yace. Wannan kuma yace ni kuma kaza malami na yace. To shine yake da an ce wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza. Ko mun fahimta? To shine yake cewa yadda wasalin wannan zai zama shine nuhamilu bi dammin nuni aiwa nun guda bamma a ce nuhamilu. Ai yahmilu ahaduna ala zahrihi bil ujra. Wato ɗaya daga cikin mu zai je yayi dako da bayan shi bil ujra da lada wa yatasaddaqu biha yazo ya kawo sadaka. Can mun ga tare da yace bi dammin nuni wa bil ha'il muhmala ko aiwa nunin bamma sannan ga ha al-muhmala maratuko haka dai kenan ko ko ha karami as-sabi'u ashara hadisi na 17 a wannan babi an sa'id ibn abd al-aziz daga sa'id dan abd al-aziz ar-rabi'a ibn yazid daga rabi'a dan yazid an abi idris al-khawlani ya karbo daga abi idris al-khawlani ɗaya daga cikin manyan malamai ne na ahlus sunna ga tsoron Allah ga taqwa ga din sunna ga ladabi wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji saboda girmama hadisin manzon Allah in yazo ya gama karatun wannan hadisi ko yana zauna akan kujera sai ya sako sai ya tsuguna saboda girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama duk ɗan tabakan su Imam Malik ne ɗan tabakan su Imam Malik ba a taba samu mutane masu girmama hadisin manzon Allah irin su ba an gane ko in aka ce wannan hadisi ne to ai shikenan kawai ba wasa ne dan haka dukkan littattafai da aka rubuta wajen na dubba na malaman hadisi sai kaga irin su Imam Malik irin su waɗannan Abu Idris al-Khawlani sai kaga ana yawan kawo maganganun su in ka dauki Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri al-Andalusi zaka ga cikakken bayani dangane da zaka ga irin yadda Imam Malik ke girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka dauki al-Jami' na al-Imam al-Khatib li adabi shaykh wa akhlaqi rawi da makarantar su in ka dauka zaka ga irin yadda Imam Malik yake bada fatawa yaya za a yi zaman karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ka dauki littafin ashifa duk zaka ga yadda ake ladabi to irin waɗannan su Abu Idris al-Khawlani suna daga cikin manyan malamai na sunna masu girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya karbo wannan hadisi an Abi Zarri daga Abi Zarri Abu Zarri aka ce abinda yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai su zuwa sa mishi Abu Zarri zarri tururuwa azzarru tururuwa yana da matukar ayawai nazari akan abubuwa sai ya dauko waina sai ya dauke ta sai ya saka ta a skeli da ya saka ta a skeli ta bashi misalin gram kaza nauyi kaza sai ya sauke wainan nan sai ya aje ta sai ya kawo kwari haka tururuwa sai ya dora ta kan wainan suka ci wainan suka ci suka ci suka ci an gane ko da suka ci suna cikin ci sai ya dauke wainan suna kai sai aga akan skelin sai da skelin bai canza ba daga gram din da ya bayar a farko sai ce kaga bambancin skelin lahira da na duniya in na lahira ne sai an samu bambanci tunda yanzu da an dora ya bada gram 2 misali yanzu to ai da kwari akai ya kamata ya bada gram 2 ko da rabi ko da wani abu amma skelin duniya bai bambanta ba amma yake na lahira sai ya bambanta shine wa in kana miskala zarratin ko min habbatin ne ko a tainabi daidai da kwayar zarra Allah ba zai zalunci mutane ba sai an auna maka shi skelin lahira kenan baya ragewa ko misalin zarratin sa'annan kuma in wanda ka gani ranar alkiyama an aje skeli za a yi mishi awo wannan mutum ya shiga uku shi sa Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wannan mu'minai kenan ranar alkiyama aljanna ita ce masaukin su kai tsaye amma su kafirai da sauran fasikai sai Allah yake wa la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko sikeli ma ba za a aje wa kafiri ba dama yana zuwa ina zai tafi ne ta zai wuce to duk wanda kaga ane mishi hisabi daya ba ko a nan duniya ka aje mutum kace sai ka ai sai ka bincika ayyukan da yake yi baki daya da wayaye haifa sai dai a daukau da kai to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun ya gama tahiyya ya gama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya roki Allah waɗannan addu'o'i guda hudu Allah ya tsare shi daga azabar jahannama da azabar kabari da fitinar dajjal da fitinar sauransu na jahannama sai kuma ya rinka Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi mai sauki Allah kai min rangwame wajen hisabi ma'ana duk wanda aka yi mishi rangwame shikenan, aka ce rangwame din nan shine sai Allah ya kira ka sai ce kai kaza kai kaza, amma bai kan ya ce maka kuma kace za bi ka diddiki sai ka kade, Allah ya kiyaye. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yana roƙon Allah ko ya mishi hisabi mai sauki. To yaya kuma mu wanahu min babi aula? To abi Abu Dharr sunan shi Jundub ibn Junadata, Jundub dan Junadata radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, ya karbo wannan hadisi anil nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, manzon Allah ya ruwaito wannan hadisi daga cikin abubuwan da yake ruwaitowa daga Allah mai albarka da daukaka, ma'ana hadisul qudsi kenan. Mun sha yin bayani game da hadisul qudsi, ko manzon Allah ya mafarki, ko kuma ainihin Allah ya rinka magana da shi ta tunanin shi, ko kuma makamantan haka ne. To shine hadisul qudsi yake faruwa, amma shi ba wahayi bane yake zuwa ta hanyar malaika Jibril. Kuma bambancin su da Qur'ani, shi ba a cewa za a tashi sallah a karanta shi, amma Qur'ani in ka tashi sallah sai ka karanta shi. An gane ko? Mun sha yin bayani dangane da bambance-bambancen. Annahu qala, annabi yace lallai Allah ne albarka da daukaka yace, يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي يا كوباينا للي ني الله ابنجي مي البركة دوككا ني كينا نا حرمتا وكينا ظالنج معنى شي كنش الله ديكي دقيقو يي دق ابن ديكي سو ولا يقاف اقباها شي كنش ظالنجي غريش حرام لي فهكا دا انبوسا قهورانا القيامة انتا يسيا شي لا ظلم اليوم يوبا ظالنج kowa ya kwantar da hankalin shi. Inna Allah sari'ul hisab, dama anan duniya an cuce da kace Allah ya isa, to ranar alkiyama kuma Allah ya ce yau ba zalunci, sannan kuma za a yi gaggawa a yi maka hisabi. In zalunci aka yi an ce ba zalunci, hankalin ka ya kwanta, ta iya ka ce to ai kuma za a dade kafin haƙina, sai Allah ya ce inna Allah sari'ul hisab, akwai gaggawar hisabi wurin Allah. In za a yi a ba kowa haƙƙin shi, sari'un fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wasu aljanna wasu kuma wuta, Allah ya tsare mu. To shine Allah yake cewa waja'altuhu bainakum muharraman, kuma na saka zalunci ya zama haramun a tsakaninku, fala tazalamu ko fala tazalamu, kar ku yi zalunci. Ni haram ne gare ni in yi zalunci, kuma haram ne gare ku ku yi zalunci, don haka kar ku yi zalunci. Dan duk sanda zalunci ya shigo rayuwa jama'a, wallahi tallahi sai an sha wahala, har jahili sai ya sha wahala a rayuwar shi. Mu dubi da yanzu yadda yake rayuwar ta zama, akwai wadata, akwai arziki. Allah ba zai halicci mutum dubu ya bayar da arzikin mutum biyar ba fa, arzikin mutum dubu din nan zai bayar ko fiye da haka fa. Amma ya aka wasu ke kwana a titi, ya ake yi wasu suke kwana da yunwa, yaya ake kaza ya ake kaza. To mutum ɗaya ya haye haƙƙin mutum 30, mutum ɗaya ya hau haƙƙin mutum 30, don Allah yaya za a yi waɗannan sauran mutum 30 ba za su wahala ba? Duk sanda mai gida yayi yake fa ne, ya kawo duk abin da ake bukata ya kawo, sai uwar gida sai take ainihin yin wannan girki, dan Allah waye mugunta? Mai gida bai yi zalunci ba, waye mugunta? Uwar gida da take dafa, an haka kwana da yunwa za a je a kai karan mai gida? To idan uwar gida dan yaga ta ce ba za a kai karanta ba ko? To haka kowa Allah ya halicce shi kuma ya kaddara mishi arzikin da zai rayu baki daya tun kana cikin mahaifiyarka. Amma an aka saka zalunci a rayuwa shikenan. Sa'an da tsanani yawa sahabbai yawa a Makka, da annabi ya tashi sai ya ce ku yi hijira zuwa kasar Habasha, fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahadu, akwai sarki a wannan kasa, ko da ba musulmi bane amma baya yadda a zalunci kowa. Sai suka tafi can, ma'ana Najashi tun bai musulunta ba bai yadda a yi zalunci, to balle kuma da ya musulunta? To a ce dukkanin shugabanni za su lazimci haka, kowane shugaba a gidan shi, annabi yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sai yace fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, har aka kai kai kanka mai gida, uwar gida, yaran gida, shugaba, liman, kowa an bashi amana, kuma kowa za a tambaye shi a ranar alkiyama. Idan aka zalunci din nan duk sanda aka saka shi sai kaga kowa yana wahala, su azzaliman su wahala, su waɗanda ake zalunta su wahala, saboda Allah da kanshi ya haramta zalunci, kuma yake kada a yi, kuma yake ya haramta mana amma ake yi. To yaya kike ganin rayuwa za ta tafi? Allah ya kiyaye. Allah yake ya ibadi ya ku bayina, kullukum dhallun, dukkanku ba akan hanya kuke ba, dukkanku kun bace, kowanne batacce ne, illa man hadaituhu, sai wanda na shiryar da shi. Allah ka shiryar da mu don kudura da irada. Fastahduni, saboda haka ku nemi shiriya ta ahadikum, ni kuma zan shiryar da ku. Allah ka shiryar da mu mun nema. Ma'ana ka rinka tawali'u ga Allah duk yadda kaga kana ganin akan daidai kake. Kar wala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Ka rinka roƙon Allah, Allah ya sa, Allah ya sa mu mutu akan siratal mustaqim. Dan ba haka ba ƙarshen ta sai ka kusa mutuwa, wuf shikenan. Sai da ka koma wata irin hanya, sai yaya akai kuma ayi ayi dawo da sai ka kidawowa, ba yadda za ka yi, kinta haka Allah ya so. To shine Allah yake ku nemi shiriya ta, ni ko zan shiryar da ku, to Allah ka shiryar da mu. Ya ibadi, ya ku bayina, kullukum ja'i'un, baki ɗayan ku gaba ɗaya cikin yunwa kuke, kuna jin yunwa. Illa man at'amtuhu, sai wanda na ciyar da shi. Fastat'imuni, ku nemi in ciyar da ku. At'imkum, ni ko zan ciyar da ku din. Ma'ana duk abincin da kacin Allah bai saka albarka ba za ka koshi ba. Duk noman da kacin Allah bai saka albarka ba sai a zo kafin wani lokaci, sai a nema sai a rasa, ba albarka gaba ɗaya. Ina fata an gane. Saboda haka mu rinka roƙon Allah, Allahumma kshif annal juhda wal ju'a, Allah ka ɗauke mana wahala da kuma yunwa. Don abubuwa biyu a rayuwa su ne ginshiƙin rayuwa fa. Duk sanda aka janye ɗaya daga cikinsu sai an wahala, balle biyun su zama babu su gaba ɗaya. Allah yake li ilafi quraishin ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf, sai ke falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Abubuwa biyu, abinci da zaman lafiya. Duk sanda babu abinci, duk irin zaman lafiyan da ake sai kaga kuma ana wahala. Duk irin wadata abinci kuma aka ce ana cikin fitina, ana cikin yaki, ana cikin tashin hankali, ba kwanciyar hankali, sai kaga cewa rayuwa ba ta dadi. To shi yasa Allah yake ainihin yi wa Larabawa alfahari da waɗannan abubuwa da ya musu, cewa tun da ya musu waɗannan abubuwa ga kwanciya hankali, ga abinci, to don haka su zo su bauta wa Allah wanda yake shi ne Ubangijin ɗakin Ka'aba. To ko matarka ta kai ka ƙara tana son a ci zarafinka, kalmar farko ta faɗa sai ga ana ta nemo ɗan hayan gida, in ta ce ba abinci, yaya? Ko an ganta bulbul sai ba abinci, eh, to in ba alƙalin ya tsaya nazari da ke sai ba abinci, ya ake gidaki haka jikin ki lafiya sulum. Ka ma'ana yunwa din nan kaga ashe tana ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya kafa hujja da ita. Ina fata an gane. To mu lura anan da kyau, Allah yake dukkan kuma yunwata ne, sai wanda na ciyar da shi, dan haka ku nemi in ciyar da ku. To Allah ka ciyar da ku. Ya ibadi, ya ku bayina, kullukum arin, dukkaninku tsirara kuke. Illa man kasautuhu, sai wanda na saka mishi tufafi, na fitirce shi. Fastaksuni aksukum, ku nemi in sanya muku tufafi, ni kuma zan sanya muku tufafi. Wasu malamai suka ce wannan ma'anar shi zahiri ne, tufafi din nan da ka sa, in Allah bai nufi za su fitirce al'auranka ba, shikenan sai ka sa su ga su iri-iri da duhu, amma sai Allah ya bayyana al'auranka da su. Wasu kuma suka ce a'a, wannan hadisi ba wai za a ɗauke shi ainihin wato a zahirin shi bane, mahiri ko kuma Allah ya rufa muku asiri, sutura ta batini kenan, sai Allah ya rufa muku din. To ala ayyi halin, ko suturar sarari ko ta ɓoye ko ma wace iri, suna roƙon Allah ya suturta mu duniya da lahira. Ya ibadi, ya ku bayina, innakum tukhti'una billayli wan nahari, dare da rana kuna cikin kuskure, ko yaushe laifi kuke yi, ko yaushe kuskure kuke yi. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, kuma ni ina gafara dhunubai baki daya. Fastaghfiruni, ku nemi gafara ta, aghfir lakum, zan gafarta muku. In ba Allah ba, babu mai wadatar da yake irin wannan fa. Kana da abu kaje kace a zo a nema, waye zai iya haka da wahala. Ya ibadi, ya ku bayina, kuma a wata cikin hadisi sahihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, da a ce baki daya mu za mu zama bayin Allah, ba mu yin zunubi gaba daya, sai Allah ya shafe mu, sai ya kawo wasu waɗanda in sun ainihin zunubi za su tuba. Ba wai zunubin ake nufi kai ba, a'a, ana son a nuna maka rahama Allah, shi Allah yana son a dawo a tuba a ce sai shi din. Amma kuskure ne irin yadda wasu ke ɗauka, cewa to yanzu tunda muna istighfari, to istighfarin mu me zai ci, wai dole sai su je su saba wa Allah, saboda istighfarin sai ya cinye wancan saban Allah. Wannan kuma su'ul fahimi kenan, tsuguwar fahimta. Allah ya kiyaye. Ya ibadi, ya ku bayina, innakum lan tablughu barri, ku innan ba za ku isa ku cutar da ni ba, fatadurruni, balle ku cutar da ni. ولن تبلغوا نفعي كما بذاكوا إيه أنفانا دنيبا فتنفعوني بلهكوا أنفاناتا باكوا إيه توتا دني باكوا إيه أنفانا دني ياكوا بايكو دونك يا إبادي ياكوا باينا لو أن أولكم وآخركم da ace halitta ku na farko tun daga kan Adamu kenan ko har zuwa na ƙarshe ko kuma ibadu bayin Allah baki daya da mutane da aljanu da mala'iku baki daya da na farko da na ƙarshe wa insakum wa jinnakum da mutane da aljanunku kanu ala atika qalbi rajulin wahidin da za a ce zuciyar su baki daya za ta zama irin zuciyar mutum daya mafi tsoron Allah a cikin su ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai kara mulki na komai ba da a ce misali baki dayan mu za mu dubo cikin mu waye kowa tsoron Allah to a ce dukkan mu zuciyar mu sai ta zama irin wannan ta mai tsoron Allah baki daya to wannan ba zai karu komai a mulkin Allah ba ma'ana ba abin da muke da shi wanda za mu kara Allah wani abu mun fahimci wannan ko ya ibadi ya ku bayina ni kuma baya ku a haka ne law anna awwalakum wa akhirakum da ace na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da aljanun ku da mutanen cikin ku da aljanu daga cikin ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za ku taru baki daya zuciyar ku ta zama irin zuciyar mutumin da yake kowa fajirki da kangaranci da kama kariya ma na kasa zalika min mulki shay'a wannan ba zai rage komai cikin mulki na ba an gane ko idan da zamu dubi duk cikin halittar Allah waye ya fita waye duk sai zuciyar mu Allah ya kiyaye ta zama irin wannan ba zamu rage Allah da komai ba amma kowane shugaba da za a yi mishi haka sai gunga mulkin shi ya gushe a ce baki daya al'umma kasa guda daya su haɗu su dubi wane ne fajirin cikin su duk zuciyar su ta zama irin shi sai su tumbuke shugaban kasan nan da kowace tumbuke ba shi ma sai ya gudu hijira ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen cikin ku da aljanun ku qamu fi sa'idin wahidin da za su tsaya a fili guda a lokaci guda baki ɗaya da mutane da aljanu na farko da na ƙarshe fa sa'aluni su roƙe ni kowa ya faɗi abin da yake so fa afaitu kulla insanin mas'alatahu kowane mutum da aljan a bashi duk abin da ya roƙa ma na kafa zalika min ma indi ba abin da zai rage abin da na mallaka wanda ke wurina illa kama yanqutul miqyatu idha udkhila al-bahra sai dai kamar yadda yake allura za ta ragi teku idan aka shigar da ita cikin teku in aka saka allura a teku aka zaro ta me ta rage komai wannan kaiwa matuƙa ne wajen buga misali na rabbul alamin na an fahimta ko to haka duk da za mu taru mu roƙi Allah baki amma a ce yanzu duk al'ummar Najeriya kowa ya taru a kofar gidan shugaban kasa kowa ya faɗi buƙatar shi ai sai shugaban kasa ya ciyo bashi a ƙasar waje ko ba haka bane sai ya ciyo bashi amma rabbul alamin ba abin da za a rage shi akan haka ina fata an gane shine sai yake cewa ya ibadi ya ku bayina innama hiya a'malukum ufsiha lakum duk ayyukan nan naku da kuka gani to wasu ayyuka ne waɗanda ina nan ina kididdige su gare ku duk abin da kuka yi ana nan ana rubutawa thumma uwaffikum iyyaha sannan a ranar alkiyama zan ainihin yi muku hisabi cikakke akan waɗannan ayyuka faman waje da khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alheri a ranar alkiyama ya gode wa Allah kai ya dagawa ya gode wa Allah waman waje da ghaira zalika wanda ya samu sabanin haka ma'ana wanda duk ya samu sharri fala yalumanna illa nafsahu kai ya zargi kowa sai ya zargi kanshi domin Allah ba azzalimi bane mun fahimta ko amma Allah yana da falala amma Allah ba azzalimi bane in kaga ka shiga aljanna karka ce a dama ai wannan haba amma ba mu shiga ba sai a fitar da kowa ba ai wa Allah wannan an gane ko ka dauka wannan falala Allah ji dan ya ce wa rahmati wasi'at kullu shay'i rahmata ta ishi ko ina da ina kuma ta kai ga kowa idan kuwa ka ga kawai gari ka ganka a mummunan hali a ranar alkiyama kaka zargi kowa ka zargi kanka dan Allah ba azzalimi bane da ka kyautata da Allah ya kyautata maka domin innallaha yuhibbul muhsinin Allah ne a san masu kyautatawa qala sa'id sai shi sa'id wanda ya ruwaito mana wannan hadisi shine sa'id ibn abdul aziz kenan an gane ko sai ce kana abu idris idza haddatha bi hadha al hadith abu idris al khawlani ya kasance ma'ana malamin shi kenan duk sanda ya karantar da wannan hadisi jafa ala rukbatayhi sai ya fadi sai durkusa akan guyawun shi ma'ana kaman kneel down kenan akai saukar da guyawun shi kasa saboda girmama wannan hadisi ba wai durkusa yake wa hadisin ba fa an gane ko dan shiya sai shubha ta shigo ke to gashi an durkusa wa hadisi ma don an durkusa wa hadisi misali wannan zai zama hujja ka durkusa wa wani wani yayi daidai da hadisi ne la rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wa rawainahu an al-imam ahmad bin hanbal رحمه الله وروينا عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال امام احمد بن حنبل الله يطهر مش يرضى النووي يتي من روايته daga wurin shi shi imam ahmad yace laysa li ahli ash-sham hadith ashrafa min hadha al-hadith babu wani hadisi na malaman sham wanda yake yafi ainihin wannan hadisi daraja da daukaka ma'ana da hadisin da malaman sham suka ruwaito wannan hadisi shine gaba ina fata an gane kuma yace laysa li ahli ash-sham dan zamanin sai yace hadisin mutanen madina ma'ana wanda aka ruwaito ta hanyar su hadisin mutanen makka wanda aka ruwaito ta hanyar su hadisin mutanen kufa hadisin sham da sauran su yace ba su da wani hadisi ainihin wato wanda yake daukaka kamar wannan ashrafa ko siga ta mubalaga wasu na ziyawa sai ko ashrafa ne wa ashrafa wannan babu ya kare to menene mahallin shahida a cikin wannan dogon hadisi dangane da babin da ke magana akan mujahada da muke karatu shine ma'ana duk abin da zakai ta saka kokari a ciki kar zalunci ya shigo kai kokarin kada zalunci ya shigo an gane ko sannan kuma ka duk abin da kake Allah yana kidi tiga to kai kokari da zama ayyuka na alheri sun ji yawa dangane da zalunci wallahi wasu mazajen suna zaluntar matayensu kwarai da gaske baka iya gane wasu mazaje suna zaluntar ainihin matayensu sai kana karantar da mata wani haka siddan zai dauki karan tsana ya dora wa matar shi to irin wannan da ya zama ka zauna da baiwar Allah mumina kana cutar da ita kon maka hutar shi ta shi ya fi sauki ko kuma wani ya hada mata guda biyu ɗaya sai barta ga tanan kalmu allaka kai ka ce wannan ita dai ga tanan ratayayya ce a gidan kamar ba ta da miji wannan dai yana daga cikin zalunci ko ka zauna da matakarin kaulakanta ta duk sa'an da kaulakanta matar aure abinda kaulakanta ka sani da cewa kaulakanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane domin wadancan da suka fita suna barkanci ba abinda suka fi wannan da ta zauna aka kulle ta daka mata ne ita ma mace ce mai yiwa mata fi su duk abinda ake nema a jikin mace amma sai ta hakura ba dan komai ba don Allah ne yace a zauna dakin miji don Allah an ka zo kana wulakanta ta a zahiri wa kake a zahiri kana wulakanta ta amma a hakika shari'ar da annabi ya zo da ita shine ainihin ita kake wulakantawa shi yasa a cikin hudubawar da annabi ya ta bankwana ta hajjatul wada yake cewa ku kula da haƙoƙi na mata yace domin kun halattar da farjin su ne da magana Allah Allah ne ya bada izini ba dan haka ba me zai hada ka da wata haka siddan sai yace wani shine shugabanki kuma ya rinka tuka siyarinki dole ki yadda don Allah in ba dan tatan kwaru ba littafin Allah ba ya za a yi tankwaru wannan tabariki in ka tsira mata ido yin yawa sai take kai hankali da zan kira maka dan sanda fa da sai ka kauda kai da ko to amma ga wannan kana juya ta yadda kake so duk dabi'u da halaye da wadancan ke da shi ita ma ba za ta yi dauka amma saboda an ce mata Allah yace a zauna a dakin miji sai ta zauna sai kake wulakanta ta wallahi zaka gamu da Allah kana zalunci ko ka hada mata biyu ko uku ko hudu kana zalunta daya daga cikin su duk Allah zai maka hisabi akan hasara na alkiyama dan zaluncin da kake ji kana jin dadi wallahi in aka zo baka sakamakon zaluncin da kai a ranar alkiyama duk dadin da ka ji sai ka manta da wannan dadin ko kuma mutum yana da ƴaƴa guda biyu ko fiye da haka waɗannan ƴan ɗakin amarya waɗannan ƴan ɗakin uwar gida sai a fifi ta ƴan ɗakin amarya ko kuma a fifi ta ƴan ɗakin uwar gida duk ba irin yadda baya faruwa duk inda kai zalunci sai ainihin jikinka ya gaya maka ko a nan duniya ko a ranar alkiyama Allah ya kiyaye saboda haka wallahi azim mutane su ji tsoron yin zalunci ba abu ne wanda yake akwai alheri a cikin shi ba ina fata an gane Allah ya kiyaye to babin da ke magana akan mujahada ya kare yanzu sai Imam An-Nawawi Allah ya gafarta mishi yace babul haqqi ala al-izdiyadi min al-khairi fi awakhir al-umuri babin da ke magana akan kwaitarwa dangane da al-izdiyadi ai wajen aikata alheri fi awakhir al-umri a karshen rayuwa ma'ana duk sanda ya zama rayuwarka alheri kake don karshen rayuwa ya zo sai ka kara wannan alheri akan alherin da kake sai ka kara kwazo akai ina fata an gane saboda kai kyakkyawar cikawa qala Allahu ta'ala Allah madaukaki ya ce dama muka ce alal haqiqa abinda yafi cancanta shine littafai na wa'azi din nan to baki daya zaka samu malamai sun yi rubutu dangane da tarhib wa tarhib da sauran da littafai na wa'azi da makamantan su amma zaka samu daga ciki wannan littafi riyadus salihin yana daga cikin sahihan littafi masu inganci to amma sai aka yi rashin sa'a mu a garuruwan mu ba ainihin wato rungumi irin waɗannan littafai ba sai aka rungumi waɗanda suke cike da tasuriyoyi da bankaura da hayaniya da mafarkayya da abubuwan da suke ba za su taɓa zama hujja a shari'a ba sai aka yi rashin sa'a su ne aka runguma a ruwai ko hadisi dalla-dalla sai ka ji an ce Bukhari Muslim ko Muwatta ko Abu Dauda ko Tirmidhi ko Nasa'i sai ka ji zuciyarka tana amma a kawo kai kanka an dai kawo maka hadisi ce sa haka aka saba wa mutanen ƙasar ko ka zo kai magana an kace annabi ya ce ko daga ƙarshe ko baka kawo isnadi ba ko daga farko baka kawo isnadi ba daga ƙarshe baka faɗi littafin da ya ruwaito ba ba a damuwa wanda ka'ida ce Imam Malik ya ce duk sa'an da mutum ya zo ya kawo hadisi mu tambaye shi isnadi ya ce don al isnadu min ad-din walau lan isnadu la qala man sha'a ma sha'a kisan da mutum ya magana muke daga ina asalin maganarka yace dan in ba a yin haka duk wanda yaso sai yazo ya saka lasika ya faɗa abin da yaso ya tashi a tara mishi nace bane shikenan kawai ya tafi ina fata an gane Allah ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir wannan cikin suratul fatir aya ta 37 dan gane ko Allah yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi shin ba mu rayar da ku ba gwargwadon yadda yake za ku iya yin tunani man tadhakkara duk wanda ke da tunani zai iya yin tunani ba mu bako a duniya ko rayuwa shine za mu samu wasu ainihin wato hadisai za su fassara mana gwargwadon ainihin shekaru 60 duk mutumin da ya kai kamar shekaru 60 to ya yi rayuwar da yake ya samu cikakken lokaci da faraga da dama da zai tsaya yin tunani ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah kuma a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine in aka samu sabanin haka a ranar kiyama sai Allah yake to ba mu rayar da ku ba gwargwadon rayuwar da yake duk mai tunani zai iya yin tunani wa ja'akum an-nadhir sannan mai gargadi ya zo muku shine annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya haka ba an yi haka ya rabbal alamin to amma ya kuka saba idan haka fa zuqul azaba shikenan zai dandana musu azaba Allah ya kiyaye ma'ana to a ƙarshen rayuwarka kenan ko sai ka tsaya sai kai tunani to yanzu fa al'amari ya taho in fa ka mutu ba ka bin Allah a bisa yadda manzon Allah ya shar'anta to zaka shiga cikin wadanda za su amsa wannan koyari din zaka amsa wannan tambaya قال ابن عباس والمحققون ابن عباس كما لم يوعد أن تكون مستبتة تجسيا وجن فسرة القرآن لحديثي سكتي معناه معنى روانا أيها الحديث معنى روانا آية أولم نؤمركم 60 سنة شنب ملاية تكون كي شكروا 60 بعد دنيا معنى شكروا 60 إن شيني أيها الغربوطة شكرين ديكي رأيين كحمزرين كدسوء لنا القيامة ويؤيده الحديث الذي سنذكره ان شاء الله تعالى ما لانه يشي كما ابن ده زي ترفق wannan fassara shine hadithin da in Allah madaukaki ya so zamu fade shi fassara ta farko kenan wakila a wata fassara aka ce ma'anahu ma'anar wannan 18 sana shekara 18 wato duk wanda ya shekara 18 an yanke hamzarin shi kenan a ranar alkiyama matikar ta shekara 18 a nan duniya to baka da hanzari a ranar kiyama wakila 40 sanatan a wata fadar aka ce a shekara 40 qalahu al-hasan wal-kalbi wa matruk da al-hasan al-basri da kalbi da matruk su suka faɗi wannan wa nukila an ibn abbas aidan kuma har wayau an kiro irin wannan fassara daga ibn abbas amma sahihiyar fassara daga ibn abbas ita ce ta farko din don haka shi ma malam ya ce wa nukila li sighati tamrid ma'ana wannan riwaya tana da rauni daga Ibn Abbas kenan cewa shekara 40 din sahihiyar fassara shine shekara 60 shine daga Ibn Abbas
wa naqalu sa'annan malamai din dauko bayani akan cewa anna ahlal madinati mutanen garin madina kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan idan daya daga cikin su ya kai shekaru 40 da farraga lil ibadati shikenan sai su kufa wajen bautar Allah kadai sai kuma a koma bautar Allah shine mahallin shahir kenan al izdiyadu ala al khairi fi awaqir al umur kai wajen aikata alheri duk wanda ya shekara 40 sai kuma ya koma sharan masallaci zuba ruwa a buta yawon da'awa makaranta azalla nafila karatun alqur'ani tazbihi salati ga annabi ayyuka na alheri baki daya ko mu a kasar mu haka ba ga ana yi alhamdulillah ba ma mace da ba to illa inda namu kasar take da cikas mu akan jahilci ne ake yi gaji ga in ya manyanta shikenan zai ga wani ya hakura daga zuwa kasuwa da gona da komai zai zo zai nada kan shi ne ladan hutoci baki daya duk inda kudin siyan buta yake na masallaci da gwangwani zai nemo ga yana adanawa yana sharan masallaci komai da komai to da a ce kuma za su daure a wannan lokacin sai ka sayo kawaidi sai ka samu qur'anin ka kaje ana koya maka daga alamtar kai fa zuwa kasa ba sai ka diba da yawa ba tunda ka manyanta in ka dauko daga makara sai abin ya wahala sai alamtar kai fa zuwa kasa a haddace ka a karasa kana ana qawaidi ana arbauna hadisi ana jin abinda Allah ya ce annabi ya ce malamai kuma sun bayyana ga yadda za a yi sallah sai kaga mutun ya mutu lafiya ya sadu da Allah lafiya ya je ya zauna kuma a ranar kiyama lafiya tun daga kabari sai ga haka to amma duk aikin da kake na alheri matkar babu ilimi a ciki to kai tsaye ba a ce mai aikin alheri sai a ce yayi kama da aikin alheri saboda malami ahadar yace wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan sai ce wala ya illu lahu in ka koma daga farko da wa ake baligi musulmi mai hankali mukallafi kenan yace to duk mukallafi ko namiji ko mace la ya illu lahu an yaf'ala fi'lan sai kawo shi akan nikra fi'lan ko wani irin aiki da halatta ka aiki ko aikin gwamnati zaka je a dauke ka da halatta ka je ka shiga ba hatta ya alama hukumar Allah sai ka san hukuncin Allah ma'ana zaka shiga aikin gwamnati sai ka je ka tambayi malami ala gafa da malam aikin da zan shiga ya halatta malami ce ya halatta to yaya ka'idodi sai malami ce to ka rinka lokacin da aka yi alƙawari din nan da kai yi maka office lokacin da aka ce sannan za a taso tabbas ko da aikin office ya ƙare ka zauna sai lokacin ya yi ya ka shiga kasuwa ka je ka tambayi malami sai ku ga cin haramun da zalunci sun yawa a kasashen ko sai ka ga sun ragu afwan ko sai ka ga sun ragu amma tsakani da Allah kowa ya tashi kawai sai alkafira sai fada kasuwa kowa ya tashi alkafira ya fada aikin gwamnati kowa ya tashi kawai sai aure ba za ka bincike hukumar Allah fihi to in ka je kuma shikenan sai abubuwa sun lalace sai ka ce ya za a yi ka baro shiri din rani bahaushe ya ce ranar tafiya akan fata gora ko ba a fata gora ranar tafiya ko ba a fata gora ranar tafiya an ga fata ranar tafiya an ga zuba ruwa sai ka ci da tsaci ko ana sati biyu za ka yi tafiya sai ka fata gora ya bushe sai ka zuba ruwa sai ka sha shi yadda ka zuba Allah ya kiyaye to shi ne aka ce haka mutanen Madina suke sai ka ga ainihin idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibada in mutum ya kai shekara 40 sai kuma ya kufa sai bautar Allah wakila aka ce huwal bulugh a abinda ake nufi da ma'anar wannan aya kawai shine balaga ma'ana duk wanda ya balaga Allah ya yanke hanzarin shi shi yasa abinda ya cancanta shine kafin yaro ya balaga a sanar da shi duk abin da ya wajibi akan shi kafin yarinya ta balaga a sanar da ita duk abin da yake wajibi akan ta to shine zaka ga idan yaro ya balaga sai kaga al'amura sun yi kyau in yarinya ta balaga sai al'amura sun yi kyau amma sai ga yaro santar mai ne baya sallah baya azumi in ta ba yake yi aidi aure ba ita ma bata sallah bata azumi ne yasa wai ba a yi mata aure ba wai sai an yi mata aure tukuna za ta fara sallah to shi yasa an aka je sai kaga ana ta kawo ƙara ai matar shi bata sallah to ya za a yi to jiya da zaka jawo hankalin ka abin yana da wahala tunda bata saba ba dan Allah yace wa innaha lakabiratun illa alal khashiina tsoron Allah ko ana tarbiyyar mutane ne tun suna kanana to ba ai tarbiyyar ta ba ba ai tarbiyyar shi ba da wahala kaga cewa sun saba yin sallah din nan Allah yake kuma tana da wahala masu tsoron Allah kadai ke iya dimantar ta wa qawluhu ta'ala da kuma maganar Allah madaukaki wa ja'akumun nadhir maganar Allah madaukaki da yake kuma mai gargadi ya zo muku qala ibn abbas wal jumhur abdullah dan abbas da kuma jumhurin malamai suka ce huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mai gargadi din shine annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa kila wata fadar aka ce ash-shaybu a furfura
duk sa'an da furfuratun riske ka har ka mutu, to ranar alkiyama Allah zai kafa maka hujja, ai sai da na bar ka kara yau har sai da kai furfura, amma dan me baka dina sau da kafa ba, baka da uzuri. Wannan fassara kuma malai yake qalahu ikramatu, ikramatu shine ya faɗi, ma'ana ikramatu ya saba wa fassarar malamin shi kenan ko, amma wannan bai zubar da darajar malamin shi ba, bai kimtuncin malamin shi ba, haka karatu yake, malam ya iya karantar da kai abu amma kuma sai daga baya kaga ai kaza ya fi dacewa, sai ta zo ka faɗi kaza din nan, kace malam ya karantar da mu kaza amma mu yanzu kaza muke gani saboda mun ga dalilan da suka fi na malam ƙarfi, Allah ya gafarta wa malam, ba tsiwa ba rashin kunya ba zagi, sai addu'a. Haka almajiran Abu Hanifa, Abu Hanifa har ya mutu bai bada fatawa akan sallar roƙon ruwa ba, yace duk sa'an da ake kanfar ruwa ake fari sai a roki Allah kawai ai istighfari, don Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Haka annabi Nuhu ya fadi a cikin alqur'ani, Allah yake ba mu labari cewa ku roki ainihin gafara ubangijinku, Allah zai saukar muku da ruwa daga sama, sa'annan ku tuba gare shi. Sai Abu Hanifa yace wannan ita ce hujja kawai. Almajiran shi Abu Yusuf da Abu Yaqub ko Abu Muhammad da suka zo sai suka ce Allah ya ji kan imam, ko da yake shi ya bada fatawa akan ba a yin sallah wajen roƙon ruwa, yace amma mu abinda muke cewa duk sa'an da fari ko rashin ruwa ko makamantan haka suka faru, liman da jama'a za su fita za a je a yi sallar roƙon ruwa, kowa na tare da mayafin shi, sannan kuma a roƙi Allah, ma'ana ya saba malam kenan ko, wannan bai rage darajar Imam Abu Hanifa ba ko kadan, kuma wannan ba su mutuncin Abu Hanifa ba, har yanzu sun ma ba shi girman nashi kenan. Imam Malik ya karantar da Imam Shafi'i, amma matsaloli da dama sai ga Imam Shafi'i ya saba wa Imam Malik, har ma an kana da littafin al'umma ta Imam Shafi'i sai kaga ya sa ikhtilafu Malik wa Shafi'i, inda Malik da Shafi'i suka ainihin samu sabanin fahimta, ba wai sabani na fada ba, an gane ko, duk wannan ba yana nuna wai Imam Malik ya a Imam Shafi'i ya ci zarafin Imam Malik bayan ya karantar da shi, a'a shi ma Imam Malik yana da malamai da suka karantar da shi a Madina, suna nan da ransu yake karantarwa yake bada fatawa kuma ta saba musu, dan ya ga dalili da mu taba jin dayan cikin malaman shi yace ya zan karantar da kai ka saba mun ba, balle ya gaba da shi, balle yake ka adi sallah, balle yake ya kafirta, duk wannan shiriri ta shi dan ne ya saka wa mutane ita suke ta dargaza al'umma da ita, Allah ya kiyaye. Wabnu Uyayna da kuma Sufyan ibn Uyayna duk haka suka bada fassara, wa ghayruhuma da waɗansu malaman ma daban, wallahu a'lam, Allah shi yafi sanin daidai. Wa amma al-ahadith, amma hadisan da suka zo a wannan babi, fal awwalu hadisi na farko, an abi hurairah radiyallahu anhu, daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda, anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, annabi yace a'zara Allah ila imrin akhara ajlahu hatta balagha 60 sanatan, Allah ya yanke hanzarin mutumin da duk Allah ya jinkirta mishi ajalin shi har ya kai shekaru 60, to Allah ya yanke hanzarin shi, an gane ko, bai da wani uzuri da zai faɗa a ranar alkiyama cewa ya ubangiji ai lokaci ne yin kaɗan, a'a duk sanda ka kai shekara 60 shikenan an gama, manzo Allah yake an yanke hanzarin ka, ba abin da zaka gaya wa Allah ka samu tsira sai ran ka bi shi, to ashe duk sanda ka ga shekaru tafiya suke sai kawai ga baya kaga wai da me kayo tukuna, shin da can kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ko kuwa tsohon ma'aikacin ubangiji ne, mun fahimta ko, idan ka kara rayuwa ka da can kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne, ka bintiki bangaren da ya shafi al'amarin ubangiji kaga baka da komai, to sai ka dawo bangaren ubangiji, ma'ana ka kara sa rayuwar ka wajen aikata alheri kenan, amma rayuwar ka baki daya ka cinye ta aikin gwamnati ko a kasuwa, kai da kanka an ce tsakaninka da Allah kana jin kana da wani abu a file ɗinka wanda yake da a ce yau masallacin nan zai dinke da mu, za ka iya daga hannu ka roƙi Allah, Allah ya fitar da mu saboda wannan, kana da wannan, in ka bincika ka ga babu to sai ka gyara. Ashabul ghari waɗannan samarin da dutse ya rufe su ne suka salati suka yi, hailala suka yi, dutse tafiya suke cikin yi sai dare, ga dare ga ruwa ya taso ga tsakar daji, sai suka samu wani dutse sai suka shige cikin kogo, suna shiga kuma sai wani dutse ya taura da sai toshe kofar, duk la ilaha illallah da ko tafi za ka yi anan ba wanda zai jika, anan an koma amman yujibul mutarra kenan, anan ba kai ma da kanka ka tabbatar shi kenan sai wa ran nan ne ake la haula wala quwwata illa billah, ba salati suka hauyi ba fa, ba hailala suka hauyi ba, duk abin da za ka yi a lokacin a shi kenan sai suka ainihin koma ga Allah. tawassuli sai daya yace abinda nake gani wannan dutse in mun zauna ba ranar da zai bude don gangarowa ya daga sama yazo nan gangara ce ya toshe ina zai in yayo kasa to ciki wurin mu zai yi kenan karfin mu kuma ba zai iya danna shi ba dan haka kowa ya tuno aikin da ya taba yi na alheri ya roki Allah saboda daraja da albarka wannan aiki Allah ya cire mana halin da muke ciki sai yatina sai ga ayyana da biyayya ga uwa da uba sai ya daga hannu yace ya Allah ma'anar hadisin nake ba mu saboda darajar biyayya da nake wa uwa ta da ubana a halin sun tsufa ina roƙonka ka dude mu daga halin da muke ciki sai dude ya matsa ma'ana Allah ya karɓi biyayya da yake wa iyaye kenan ashe biyayya ga iyaye na daga cikin abubuwan da Allah yake jin daɗi bawa yayi su har in ka daga hannu ka roƙi Allah Allah zai biya maka bukata to sai dutse ya tsaya kofar da aka bude ba wanda zai iya fita ɗaya kuma sai yake ya Allah saboda katange kaina da nayi daga fasikanci da wata ƴa da nani yin haka da ita ya Allah ka bude mu daga halin da muke ciki nan ma sai dutse ya saki matsa kaɗan duk da haka ba za su iya fita ba duk sa'an da ka makale kace kai kadai zaka tafi ko kai kadai zaka tsaya ka roki Allah akan kaza za a sha wahala akan wannan abu bukatun mu ba za ta biya ba amma in muka hadu fa wannan yayi wannan masifa ta sako dukkan Allah ya kiyaye dukkan masallatan garin nan sai su dauki kunuti a salloli biyar me kuke tsammani ai duk garin nan ba za a ce babu harshe na gari ba ko ku zamu kan mu jaba'i mu ce duk garin nan ba mutumin kirki a'a wannan masallaci tune Allah ka dauke mana bala'i Allah ka dauke mana yunwa Allah ka dauke mana wahala Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan masallatan garin nan akalla ai wata guda ana yi ne kuke ji manzo Allah bai san da addu'a an kidar da sallah ba bai san da haka ba ya sani amma yaya ake duk sanda bala'i ya faru sai ya dago kanshi daga raka'a ta karshe daga ruku'u sai daga hannu yana addu'a sahabbai na yi ashe haka ake wannan shine sunnan wannan bala'i kenan ya faru mun gane ko to ace duk a taro ane haka sai ga Allah ya biya mana bukata to na biyu kenan na uku kuma sai ya roki Allah saboda rukun amana dan kwadago ne ya ainihin yi mishi aiki sai ya ce zo ka karbi kudin ka sai ya rena sai ya tafi sai ya ajiye kudin ya ta zalauta su har suka zama dindin dukiyoyi sannan ya zo ce na zo a bani haƙƙi na bawan Allah mai yawa wahalar duniya ta yawa fatara kanta da tsohon bashi a bani kudi na yau aka kya wata fadar aka ce shinkafa ce tuya uku sai ya nuna mai duk dukiyar nan da ka gani ta aka ce sai ce a ibilanti za a yi min kuma ni ne tuya uku a nuna min garken shanu garken awaki garken komai da komai din na hanyar ya ce ba ibilanti ba ne halinka da dan adam kuma tsakanin dan adam da kudi ke kore abin shi bai bar ko kwa ɗaya ba ko kara yake ce to dan wannan dan matin burin dan akuya rike ko yara a so yawa ai na sai gaba da abin shi sai ce ya Allah saboda wannan rike amana da nai in dai nayi wannan abu dan kai ne ka bude mana sai wuri ya bude sai suka tafi to in muka lura baki ɗaya a rayuwarka kai ba za ka iya tuna wani abu wanda kai tsakaninka da Allah da za ka iya daga hannu ka roƙa ba ya kamata kai wa kanka faɗa ina fata an gane sai yanzu duk wanda ke kwance a kabari fa yanzu an gani shi ya yanke fa jama'a yanzu mu ne ke da faraga dama ran nan mu karanta a wannan littafi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abubuwa guda biyu ni'ima ce daga Allah amma mafiyancin mutane ba su cin moriya wannan ni'ima dane dane sai yake da lafiya da lokaci duk sanda aka baka lafiya ba fa an baka bane ka je gidan club ba an baka bane kai gantali an baka ne ka tsaya ka bauta wa Allah tsakaninka da Allah duk sanda kake da lokaci ba wai an baka wannan lokaci bane kake to yanzu dai tunda ba abin da kake bari ka tashi ka tafi karta a'a sai ka dauki Qur'ani kana karatu ka zauna kana neman dan Allah salati sallallahu alaihi wa sallama kana tasbihi kana duk ayyukan alheri amfanin lokutan kenan dan za a bujiro maka da rayuwarka gaba daya a ranar alkiyama kana ganin ta kamar talbijin haka duk inda ka aikata aikin alheri sai ka ga wannan aiki na alheri ya zo duk inda ainihin ya zama sharri ne sai ka gani duk inda ya zama da yazo haka siddan ka zauna zaman banza sai ga wannan wuri ya zo shu ya wuce wannan wurin ba komai a cikin shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yazalu lisanuka rafaban bi zikrillah karka sake harshenka ya bushe saboda ambaton Allah in ka zauna kaga haka siddan yanzu haka ake zaune kazauna kai ta subhanallah alhamdulillah wallahu akbar a tsanaki a hankali kana yi ko ka dauko qur'ani kana tilawa ko kai ta salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka siddan wani ya zauna yana hira kai ka ce wannan ana cikin gidan aljannatin nan ne da aka ce shi alal ara'ik yanzuruna wani ya zauna yana hira kai ka ce alal ara'ik yake wallahi kuwa ya miƙe kafa baki daya shine manzo Allah yake a adara Allahu ila mri'in akhara ajalahu Allah ya yanke hanzarin duk mutumin da ya jinkirta wa rayuwar shi da ajalin shi hatta balaga 60 sana har ya kai shekara 40 ba abin da za ka ga wa Allah a ranar alkiyama bai azabtar da kai ba sai dai in kai aiki na gari rawahul bukhari qala al ulama kuma malamai suka ce ma'anahu ma'anar wannan hadisi lam yatruk lahu uzran Allah ba zai bar wani hanzari ga wannan mutumi ba idza amhalahu hadhihi almudda matukar Allah ya saurare shi har ya kai wannan ainihin gargadan rayuwa ya kai shekara 60 yuqalu a'zara ar-rajul idza balagha al-ghayata fil udri al-arabin aka ce a'zara ma'ana an kai matuka wajen ainihin wato yanki hanzarin shi kenan asani hadisi nabi a wannan babi an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda قال عبد الله بن عباس يجي كان عمر رضي الله عنه عمر الله تعالى مش يرضى يا كسانتي يدخلني مع اشياق بدر ينا شجد دني داكن تارو كو زوران تارو تارا دجتاوان دا اكا جياكن بدر جسو انغاني كو معنى بسان دا رأي تارو وطا مسألة علمي جاتاسو من يما لما يدسك جياكن بدر manyan sahabbai dattawa ga ilimi ga dattaku ga daraja sai kuma sayyidina Umar sai kamo hannun Abdullahi dan Abbas gashi dan karami sai kuma ya shigar da shi yaro faka anna ba'dahum wajada fi nafsihi sai Umar ya ga wani kamar yana bata rai yana bata zuciyar shi na baki faqala sai shi wannan mutumi da yake bacin rai sai yace lima yadkhulu hadha ma'ana dan me dan wannan yaron yake shigowa dakin taron mu wala na abna'un mithluhu gashi muna da yaya kamar shi dadijo dan me za a shigo da wadannan yan yara su gine mana rashin kunya muna da yaya kamar su fa qala umaru sai umar yace albaka hakuri innahu min haythu alimtum ai kun san daga gidan da yake da wannan yaran ko kun san gidan su gidan annabta ne shine dan gidan abbas abbas kuma kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan yaran da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan mazazar suke kuma annabi ya mishi hudu ba da aka haife shi kuma annabi ya karantar da shi to kun san daga makarantar da ya fito ko jami'atul islamiyya ko ko madinatul munawwara ko yawa yau jami'atul islamiyya ta farko daga nan ya fito mutakharriji ne daga nan certificate din shi daga nan yake manzo Allah ya saka hannu a ilimin shi Abdullah dan Abbas yace fada'ani zata yaumin wata rana sai sayyidina Umar ya kira ni fa adkhalani ma'ahum ya shigar da ni dakin taro tare da waɗannan dattawa fa ma ra'aytu annahu da'ani yawma idin illa li riyahum ba abinda nake ganin yasa Umar ya kira ni a wannan rana sai dan ya nuna musu falalata da ilimina da darajata da kuma abinda yasa yake shigo da ni yana son ne ya nuna musu ba haka banza ba kala sai Umar yace ma taquluna fi qaulillahi ta'ala me za ku fadi game da magana Allah madaukaki da yake idza jaa nasrullahi wal fata idan nasara da budi na Allah suka zo suratul fatih aya ta 1 me za ku ce fa qala ba'dhum sai wani daga cikin su yace umirna nahmadullaha ai an umarce mu ne mu gode wa Allah wa nastaghfiruhu kuma mu istighfari ga Allah idza nasarana idan Allah ya ba mu nasara duk sa'an da Allah ya ba mu nasara to an umarce mu ne mu godiya ga Allah mu istighfari wafataha alaina kuma Allah ya mana budi to abinda ake so ne kenan ya sakata ba'dhum falam yaqul shay'an wani kuma sai shiru da yake komai ba wani ya kawo wacin fassara wani kuma yayi shiru fa qala li sai sayyidina Umar yace da ni inji ibnu Abbas aka zalika taqulu ya ibnu Abbas kai haka zaka fadi ya ibnu Abbas wacin fassara ta wacin dattijon haka ne manyan malamai fa qultu la sai nace a fassara manyan malamai ba haka bane kala sai yake ma ta kulu to kananan malamai me za su ce ko me za ku ce ku kultu sai nace huwa ajlu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a'lamahu lahu ai ajalin manzon Allah ne Allah yake sanar da shi wannan shine dalilin saukata ba wai istighfari ake nufin ni ba kawai a'a akwai wata hikima kala sai yake idza jaa nasrullahi wal fata idan nasara da budin Allah suka zo wa zalika alamatu ajalihi wannan alama ce ta ajalin manzon Allah in nasara dama an zo a shi nasara ne in nasara ta zo sai a koma ina Allahumma ila rafiq al'ala sai koma wurin Allah ne zai zauna yayi an gama cin nasara ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka roki kai tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka kuma ka roki ya gafarta maka innahu kana tawwaba Allah mai karban tuba ne ga duk wanda ya tuba suratul fatih aya ta 1 har zuwa ta 3 ko fa qala umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar Allah ya tsara mishi yarda yace ma a'lamu minha illa ma taqulu ba wata fassara da na sani ne ma sai fassarar da ka fadi ibn abbas rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi to menene mahallin shahid na wannan hadisi a cikin babin da ke magana akan al-hasu ala al-izdiyadi min al-khair fi awaqir al-umur ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda karshen rayuwarka yazo dan haka fassar da bi hamd rabbika wastaghfir ba aidama manzon Allah yana istighfari ko to amma ka kara akan abin da kake yi to haka kai ma dattijo dama kana istighfari to yanzu karshen rayuwa yazo sai ka kara kokarin ji ayyukan alheri idan da kai ne manajan gidan club ka je a soke sunanka duk inda kake manajan banza to a soke sunanka ka dawo manajan masallaci ina fata an gane to karin mahallin shahid a wannan sai hadisi na gaba sune za su fara fassarawa saboda zamu ji Aisha ta ce tunda wannan aya ta saukace manzon Allah ya zama duk sanda ya ruku ko ya sujuda sai kuma ya rinka ainihin addu'a ina subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli an gane ma'ana ya kara aikin alheri kenan asalisu hadisi na uku an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha Allah ya kara mata yarda tace ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح من ظن الله إرادة أمينكم الله ثبت على ريش بيت تقيم وتصلى بتم إذا جاء نصر الله والفتح تتوقع إلا يقول فيها سيافة أتكم ونن صلى يتي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سركي ده غوديا سن تبتا غليك يا عبنجد مو الله غافرت مني متفق عليه بخاري ده مسلم كرويتوشي وفي رواية تفهي يعني اكتوة رواية بخاري ده مسلم تو معنى دام وانا آية سورة داسة وكت ارشارة يو عندك كو تو غابن جيك يو يتفدي معنى ارشارة يوشي اقار ايكم الهيري كينا اكتوة رواية تفهي يعني انها اكتوة بخاري ده مسلم ده عائشة فكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده من ظن الله تيرار أمين سن الله تثبت عدنيش يا كفن كي إني ركوع كو أسجود شكو أركوع شنا يو يتفق سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم غفر لي أركيد أبو جاس تثبت عدنيك يا الله كمن غافرة يتأول القرآن ينا بن أبند القرآن يتيمي دن القرآن يتي فتبح kai tasbihi sai ke subhanaka allahumma an gane ko sannan bihamdi rabbika kana mai godiya ga ubangijinka sai kuma yace ainihin wa bihamdika allahumma ghafirli kuma shine wastaghfiruhu kana ni gafara ubangiji to yana bin fasara qur'ani kenan shine yace ma'ana ya ta'awwal alquran ma'ana da aisha tace annabi yana jin alqurani ay ya'malu ma umira bihi fil qur'an yana jin umarnin da aka yi mishi a cikin alqurani في قوله تعالى ان الله يتي فسبح بحمد ربك واستغفره وفي روايه للمسلم او روايه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت وتن الروايه اذا كان انت او روايه او روايه تو ابن يد yake faruwa shine ita Aisha ya zama sanda tazo karantar da hadisin yau ta karantar da shi sai cikakken bayani gobe ta zo sai ta takaita jibril ta zo ko ta takaita ko ta ƙara bayani a bisa dukkan sauran bayanin da ke ni ne ya ta wannan ya ce a wata riwaya wannan ya ce a wata riwaya ko kuma wannan ya ji wannan bangare sanda yake fadin wannan bangaren yana bacci ko kuma sanda yake jin wannan bangare hankalin shi ya bayi zuwa wani wuri to shine in aka samu sai a haɗu ne kaga ana a wata riwaya an ce kaza a wata riwaya an ce kaza Aisha a wata riwaya tace kafin annabi ya mutu to wannan kun ga nan ne mahallin shahi ya fitowa ma'ana duk sanda ka kusa mutuwa sai ka yawaita wannan to kafin annabi ya mutu yana yawaita fadin subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika an gane ko subhanaka allahumma ko wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika wannan yana daga cikin kafaratul majlis ma'ana in aka zauna aka tattauna aka yi taro ko aka yi karatu to kalmar farko da ake so a rufe da ita kenan bayan an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda salati ga annabi wajibi ne dukkan musulmin da suka taru suka watsi basu yi manzon Allah salati ba sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yace a ranar alkiyama za su tashi a matsayin a wurin Allah matsayin su kamar matsayin gawa gawar kuma ta jaki ba su da kima a wurin Allah ko ka zo ka wuce wani kwararo har ka fita baka faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafir li manzo Allah yake kai asara to shi yasa ko karatu ko taro ko makaranta ko ina aka tashi ko kai da matarka ko kai hira za a tashi sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikon magana kuma a faɗi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai kowa ya tashi ya watsi shikenan ma'ana duk kuskuren da muka yi a wannan zama an gafarta mana sannan gashi mun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati saboda alfazazi a cikin 20 ya yace bihi yuktamu dhikru aljamil wa yubda'u duk abin da yake akwai alheri a ciki to ana farawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ana kuma cikawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa da an zauna za a daura aure sai kaga an ce ayi salati ga annabi ana cikin azai kaga an ce a ƙara salati ga annabi sai kaga an rufe shine bihi yuktamu dhikru aljamil wa yubda'u afaban nada faidan ko shine yake cewa qalat aisha sai aisha tace qultu ya rasulullah ya manzon Allah ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها وتن إرن كالمومين وتن الدعاء لتزبيلي نجا ينزد زبايا كفارة فتنزد أبا كفتي قال سيك جعلت لي علامة أنصام وتعلامة في أمتي أتكن الأمة إذا رأيتها إذا نجا ونن علامة تبتا قلتها سيئرن كفتر ونن الدعاء معنى جسن نجا أن ينسر الأمة ديوة في ديوني to an yi nasara to alamar kenan shine aka umarce ni shine Allah yake idza jaa nasrullahi wal fata ila akhir as-sura hazwa qarshan sura an gane ko wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta shi imam muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yukfiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullahi wa atubu ilayhi yake manzo Allah yana yawaita fadan wannan addu'a sarki da godiya sun tabbata ga Allah ina tuba ina neman Allah ya gafarta mini qalat sai Aisha tace qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah araka tukfiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullahi wa atubu ilayhi naga kana yawaita fadar wannan addu'a fa qala sai yake akhbarani rabbi ubangiji na ne bani labari anni sa ara alamatan fi ummati cewa zan ga wata alama a cikin al'ummata fa idza ra'aytuha aktsartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayhi bisan da naga wannan alama sai in yawaita fadin cewa ainihin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayhi faqad ra'aytuha to naga wannan alama shi yasa kika jina yawaita fadin haka idza jaa nasrullahi wal fatah fatuhu makkah ma'ana budin makkah an ci makkah da yaki ko wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya ana tahowa gari guda anguwa guda kabila guda su zo su musulunta to duk sa'an da kaga haka to karshe al'amari ya taho kenan dan haka fasaddi bi amri rabbika wastaghfirhu ka roki ubangiji kai godiya kai tasbihi ka gode wa ubangijinka sannan ka roki ainihin ya gafarta maka innahu kana ghaffara ubangijinka mai gafara ne tawwaba ubangijinka mai yawan karban tuba ne to wannan shine mahalli shahid na hadisin ma'ana duk sanda ka manyanta sai ka koma ga Allah kenan karka zama yaran banza kuma tsohon banza rayuwa ta lalace ar-rabi'u amma kullum muna jaddada dattawa abinda muka fi musu nasiha shine babban aikin alheri da zaka fara baki ɗaya Allah ya karba aikin ka shine duk sanda ka gane kana cikin kuskure ba daidai ba to abinda zaka fara ka fara tafiya makaranta tukuna ma'ana ka saka foundation din jaruwa kuma ka saka foundation din da insha Allah ba za ka koma bayan inda ka baro ba ar-radi'u hadisi na hudu an Anas radiyallahu anhu qala Anas Allah ya kara mishi yarda yake inna Allah azza wa jalla taba al-wahaya ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lallai Allah ya yawaita wahayi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qabla wafatihi kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta tuwsiya aksara ma kana alwahyu har sai da manzon Allah ya rasu a wannan lokaci wahayi ya fi zuwa lokacin da ya taho rasuwa shine ainihin hatta tusiya akthara ma kana alwahyu har sai da ainihin ya rasu an fi ciko wahayi lokacin an fi kawo wahayi ai ta kawo wahayi daidai lokacin kusa da rasuwar shi to mahallin shahidi shine saukan wahayi din nan ayyukan alheri ne to gashi a ƙarshen rayuwa annabi aka fi yawaitawa to haka ake so kai ma duk sa'an da rayuwarka ta taho ƙarshe ka yawaita aikin alheri muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka yawaita wannan hadisi al-khamis an jabir radiyallahu anhu qala hadisi ne da wannan babu daga jabir Allah ya kara mishi yarda yake qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi kowane bawa za a tashe shi akan irin abin da ya mutu akai ba wai irin akan abin da ya rayu ba a aka iya rayuwa kana ta ayyuka na muni sai ƙarshen rayuwarka ka dawo ka zama salihin bawan Allah to akan haka za a tashe ka a ranar kiyama ka tafi aljanna ko kuma kai ta ayyukan alheri fa yasbiqu alayhi alkitab sai kaddara ubangiji sai ta tabbata akan shi shikenan sai kuma zai dawo yana aikin sharri kuma sai mutu akai shine sai a tashe shi akan sharri din nan Allah ya kiyaye rawahu muslim imam muslim shine ya rawaito wannan hadisi to wannan shine karshen wannan babi wanda ke magana akan tsara aikata ayyukan alheri duk sa'an da rayuwa ta taho maka karshe kuma da wannan mu ma insha Allah ta'ala za mu ainihin saurara a nan a yau in Allah ya so sai dai muna son ainihin duk wanda ke nesa ya matso shigo cikin masallaci waɗanda kuma ke kusa su ƙara matsowa insha Allah sallu ala annabi Allah ya taimaka kurakuran mu marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji gamsu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah to assalamu alaikum